السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Wannan shine tafsiri na hudu ko rana ta hudu daga cikin tafsiran watan Ramadan na shekara ta 1441 daga wannan masallaci na Juma'a na ASD da yake layin babban dodo na Kera a Kaduna South. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya amfane mu da alkhairan da ke cikin wannan wata. Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi ibadunmu ya sanya mu a cikin bayin shi da zai yantar daga wuta a kowace rana. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana wannan annoba da ake ciki ta coronavirus. Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kan waɗanda suka rasa rayukansu, waɗanda ba su da lafiya kuma Allah ya ba su lafiya. Mu kuma da muke da lafiya Allah ya ƙara mana, Allah ya kare mu daga duk wata cuta da annoba. Insha Allah ta'ala a yau za mu tashi a aya ta 6 inda Allah ke cewa wa batalul yatama hatta idha balagun nikaha. Malam bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبدل اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا.
حسبك. الحمد لله رب العالمين. وأن الآية الشدادة بشكل آية من سورة النساء tana daya daga cikin ayoyin da suke magana akan haƙƙoƙin masu rauni, wanda tun daga farkon ayar ko farkon suran Allah subhanahu wa ta'ala ya yi kira zuwa ga mutane baki ɗaya, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum. Kuma mun yi bayani akan cewa wannan sura tana yin bayani ne akan haƙƙoƙin masu rauni da mata da marayu da ƙananan yara da mabuƙata da waɗanda suke bin bashi da sauransu. Kuma aya ta 2 ta magana akan a ba marayu dukiyarsu, kada kuma a dinga yi musu musanya. Mutum yana da abu mara kyau, ya ajiye mara kyan, ya ɗauki mai kyau na maraya, ko kuma ya garwaye dukiyar shi da ta marayan ya cinye. Hakan nan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi gargaɗi akan ɗabi'an da waɗansu suka nuna na cewa idan an ba su rukon marayu, marayun na da dukiya, yan mata sai su aure su domin su cinye wannan dukiya. In ba su da dukiya kuma sai su nemi duk wanda suka ga dama su ba don su rabu da su. Duk Allah ya gargadi akan wannan munanan ɗabi'u. Sannan kuma Allah ya yi magana akan a shari'ar musulunci an duba ɓangare biyu. An duba ɓangare biyu ta ɓangaren aure da yawan adadin matan da mutum zai aura. Shari'a ke wa mutum iyaka akan kar ya auri sama da mata hudu, domin ba zai iya ba su haƙƙinsu ya kula da su ba da sunan matan aure. Sannan kuma shari'a ta buɗe ƙofa akan mutum ya auri sama da mace ɗaya saboda buƙatu nashi na ɗan adam, da kuma kulawa da yanayin zamantakewa ta yadda idan kowane namiji mace ɗaya kaɗai zai aura, to sauran mata babu wanda zai kula da su, wanda haka zai iya haifar da ɓanna da zinace-zinace a cikin al'umma. Daga nan a samu 'ya'ya marasa asali, marasa tarbiyya. sannan Allah subhanahu wa ta'ala yi magana akan sadaki wanda Allah ya ce a bai wa mata sadakin su cikin jin dadin rai idan kuma su sun dauki wani abu sun bayar to shikenan sannan Allah ya yi magana kuma akan waɗanda suke da raunin hankali akan cewa idan an samu mutum ko yaro mai raunin hankali to a kula mai da dukiyar shi a dinga ciyar da shi ana tufatar da shi ana kuma faɗa mai zance mai daɗi har a ga lokacin da in wannan rashin hankali nashi ya kau a bashi dukiyar shi in ba haka ba a ci gaba da kula mai wato zaka ga cewa a cikin ayoyin nan guda biyar Allah ya yi magana akan masu rauni daban-daban ya yi magana akan marayu ya yi magana akan mata ya yi magana akan masu raunin hankali duk Allah ya yi magana akan haƙoƙinsu a wannan sura a farko-farko daga aya ta 2 zuwa aya ta 5 ya taɓo duka waɗannan ɓangarori wannan kuma yana ƙara nuna yadda wannan sura ta kula da haƙoƙin masu haƙƙi masu rauni a cikin al'umma a wannan kuma aya da malam ya karanta mana aya ta 6 Allah ya ce wa batalu ku jarraba ma'ana ikhtabiru liyatama ku gwada marayu qabla albulugi kafin su balaga ku gwada su fi dinihim a addinin su yaya addinin su yake wa tasarrufihim ku gwada su game da tasarrufin su fi ahwalihim a halin su hatta idza balagu nikaha har idan marayun nan sun isa aure ai saru ahlan lahu sun isa aure bi lihtilami ta hanyar cewa sun yi mafarki aw sunni ko shekarun su ya kai wa huwa istikmalu 15 sana shine idan matashi ya kai shekara 15 inda malikin a wurin imamu malik fa in anastum idan kun samu natsuwa absartum minhum rushdan kun ga cewa lalle sun samu natsuwa salahan fi dinihim sun samu natsuwa sun zama salihai a addinin su wa malihim sun iya gyaran dukiya to in ka ga maraya an baka dukiyar maraya ka rike ya isa aure ya yi hankali to a nan wurin Allah ya ce fadfa'u ilaihim amwalahum ku miƙa musu dukiyar su wala ta'kuluha kar ku ci musu dukiya ayyuhal awliya ya ku masu kula da su kar ku ci musu dukiya israfan domin cin dukiyar marayan nan barna ce bigere haƙƙin ba da haƙƙi ba wannan a nan wurin malam ya ce hal wannan kalman israfan hal ne ma'ana wala ta'kuluha israfan ma'ana kar ku ci dukiyar su alhali kuna masu barna a wani tafsirin malamai suka ce israfan ba hal bane wala ta'kuluha israfan taukidi ne maf'ulun mutlaq ne libayani a nau'il fi'il wa ma'ana wala ta'kuluha israfan kar ku ci wannan dukiya domin cin dukiyar maraya barna ce idan kuma kaman yadda malam ya fassara hal wala ta'kuluha israfan kar ku ci dukiyar alhalin kuna masu banna idan ba da banna bane kenan ya halatta ku ci wa bidaran sannan kada ku ci dukiyar alhali kuna masu gaggawan kada su girma an ba mutum dukiyar maraya ya maza maza ya cinye tun kafin marayan ya girma ya bukaci kudin shi waɗansu malamai suka ce wannan fassaran hal kenan amma in za a fassara shi taukidi ne min gairi jinsil fi'il kenan wala ta'kuluha bidaran kada ku ci wannan dukiya domin wannan cin dukiya da kuka yi kaman kuna rige-rige ne ay mubadirina ila infaqiha kuna rige-rigen ku kashe kudin marayu makafata dan gudun an yakbaru kar su girma rushada a su kai hankali fa yalzamukum taslimuha ilaihim a ce dole ku ba su kudin su wa man kana min al-awliya'i Allah subhanahu wa ta'ala ya ce daga cikin masu kula da dukiyar maraya duk wanda ya kasance ganiyan mai shi yana da wadata to falyasta'fif sai ya ci dukiyar ma sai ya kame ma'ana al-isti'fafu ay ya'uffa an mali yatimi ya kame daga dukiyar maraya wa yamtani'u min aklihi kar ya ci dukiyar maraya duk wanda aka ba dukiyar maraya ya kula da ita kuma ya kasance yana da abun yi yana da dukiya to kar ya dandana komai a wannan dukiya wa man kana faqiran wanda kuma yake matalauci ne falyakul to shi ya halatta ya ci minhu daga wannan dukiya bil ma'rufi gurgudan abin da shari'a ta sani ta yadda da shi wato da qadar ujrati amalihi ya dinga yin aiki a cikin wannan dukiya yana ciyarwa yana kuma a daukan abin da ya dace da daidai wahalan da yayi na aiki a cikin wannan dukiya. A wannan aya, wa man kana ganiyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf, kamar yadda Sheikh Abubakar Muhammad Gumi ya fassara wannan aya da cewa ana magana ne akan mai kula da dukiyar maraya. Wannan fassara yake fassara mafi dacewa, har al-Imam al-Bukhari da Muslim sun ruwaita cikin littafansu daga hadisin Aisha radiyallahu anha tace, wa man kana ganiyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Unzilat Aisha radiyallahu anha tace an saukar da wannan aya ce fi walil yatimi, ga wanda yake jibintan dukiyar maraya, alladhi yuqimu alayhi, wanda yake kula da dukiyar maraya, wa yuslihu fi malihi, yake gyara dukiyar maraya, in kana faqiran, idan bai da shi, akala minhu bil ma'ruf, sai ya dinga ci gurgudan yadda shari'a ta amince, al ma'rufu shar'an kenan. Wannan shine fassaran da sayyida Aisha ta yi akan sababun nuzul na wannan aya. Malaman ulumul Qur'an suna cewa shi sababun nuzul, idan sahabi ya faɗi ga dalilin da yasa aka saukar da aya, to yana da hukuncin alhadisul marfu' ne ila annabi sallallahu alaihi wa sallam, domin yana faɗan abin da yasa aka saukar da ayar da aka saukar wa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Da haka wannan tafsiri shi yafi dacewa akan cewa wa man kana ganiyan falyasta'fif, ana magana ne da wanda yake kula da dukiyar maraya. Kana min al-awliya'i kenan. Wasu malamai sun yi kokarin fassara wa man kana ganiyan suna nufin shi kanshi marayan, cewa wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru. Wa man kana ganiyan sai suka ce marayan da ya aka bar mai dukiya ne yawa, falyasta'fif, to ya dinga kamewa wurin cin dukiyan kada ya albazzaranci. Wa man kana faqiran, wanda yake bai da shi an bar mai dukiya kadan cikin marayun, shi ma ya ci din kada ya zauna kuma yunwa ta kashe shi. Ala ayi hal, tafsirin da sayyida Aisha radiyallahu anha ta faɗi sababun nuzul shine wanda yafi dacewa. Malam yace bi qadar udrata amalihi, wanda yake kula da dukiyar maraya zai dinga cin dukiyan gurgudan kwada wanda yake na juya dukiyan. Fa idza dafa'tum ilaihim ay ila al-yatama, idan kun mika wa marayu amwalahum dukiyansu, fa ashhidu alaihim, to ku kafa shaida annahum tasallamuha, ku kafa shaidan cewa sun karbi kudin su. Wa bari'tum, kuma kun fidda kanku. لئلا يقع اختلاف قد ننج بعض انا صابان فترجعوا الى البينه اداو انا تشوا اكاو شيدا با شيدا وهذا امر ارشاد wannan umarni da Allah yace in kun ba marayu dukiya ku kafa shedu wannan ana kwadaitar da mu ne ba wai wajibi bane kafa shedin wa kafa billahi alba'u za'ida ko ta'kid Allah ya isa hasiban wanda yake mai kiyayewa hakizan da ya amali khalqihi mai kiyaye ayyukan bayin shi wa muhasibuhum kuma mai musu hisabi wa hada hukumu amwali sufaha'il kibar wannan shine hukuncin waɗanda suke da raunin hankali manya min arrijali mazaji ne wal nisa'i da mata wal qa'imina ala amwalihim da hukuncin waɗanda suke kulawa da dukiyan masu rauni masu raunin hankali wanda ba za su iya kasuwanci ba fal muhafazatu ala hadhihi al ahkam adil kiyaye waɗannan hukunce hukunce adalci ne wa mujawazatuha zulmun wa jurun kuma ketara wannan iyaka da rashin adalci ga dukiyar masu rauni zalunci ne. Saboda haka malamai sun yi ƙarin bayani sosai da ƙarin haske akan wannan aya ta shida da muka karanta. Ta haka za mu ƙara waiwayan wannan aya mu gani waɗanne fa'idoji ne za mu iya samu daga cikin zantuttukan da malamai suka yi akan wannan aya ta wa batalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rushdan fadafa'u ilayhim amwalahum wa la ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru. A nan wurin akwai fa'idoji da dama da malamai suka kawo. Na farko shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce hatta idza balagun nikaha, har sai idan marayu sun balaga. Sai malamai suka ce balaga yana kasancewa ne da ɗayan abubuwa guda biyar. Abubuwa biyar su suke nuna balaga. Na farko da akwai mafarki, sannan da akwai shekaru, sannan da akwai fitowar gashi, sannan da akwai haila, sannan da akwai haihuwa. Waɗannan abubuwa su suke nuna cewa lalle mutum ya balaga. Guda uku shine maza kadai suke da shi, amma guda biyar din gabaki ɗaya mata suna da shi. Namiji yakan balaga ta hanyar shekaru, ta hanyar mafarki, ta hanyar fitowar gashi. Mace takan balaga din da mafarki, da shekaru, da fitowar gashi, da haila, da haihuwa. To kowane ɗaya daga ciki malamai sun yi bayanai akan su dalla-dalla waɗannan abubuwa guda biyar. Dangane da mafarki, abinda ake nufi da mafarki shine yaron da ya taso ya kai shekarun balaga ya yi mafarki na saduwa. Yayi mafarki yana saduwa da mace, ko mace ta yi mafarki namiji na saduwa da ita, kuma idan ya farka ko ta farka ta ga maniyyi ya fito mata, ko ya ga maniyyi ya fito mai, to sai a ce wannan yaro ya balaga. Idan an samu mafarki ya tabbata, to shikenan balaga ya zo. Kuma takan iya yiwuwa mutum din ya balaga kafin shekarun da aka saba balaga a ciki. Yawanci akan iya balaga maza shekara 15, mata shekara 13. To wani namijin yakan iya balaga kafin haka, wani namijin yakan yi mafarki a shekara 13, wata macen takan balaga kafin shekara 13. Saboda haka wannan abu ne duk wanda yake aukuwa, mafarki din nan yakan iya aukuwa kafin shekarun da aka saba. Sannan alama ta biyu daga cikin alamomin balaga da akwai a fitowar gashi, wanda fitowar gashi a wuraren da gashi ke fitowa na mara da hammata, alama ce wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da ita a lokacin da aka yi yakin Bani Qurayza. A yayin da aka yi wannan yaki, annabi ya sanya alama cewa duk yaron da ya yi gashin hammata to ya balaga kenan, hukuncin kisa ya hau kan shi a sakamakon wannan yaki da aka yi. Wanda kuma bai gashin hammata ba, to dama a shari'ar musulunci ba a kashe wanda bai balaga ba. To wannan game da al'imbatu kenan, shine fitowar gashi. Alama ta uku shine shekaru. To game da shekaru, malamai suna ta sabani akan a menene ake nufi da yawan waɗannan shekaru. Al-Imam Shafi'i da Al-Imam Ahmad ibn Hanbal suna cewa idan yaro bai yi mafarki na balaga ba, to idan ya kai shekara 15 za a dauke shi a matsayin balagaggi ko bai mafarki ba. Domin akan samu mutanen da sukan yi shekaru ba su yi mafarki ba a rayuwarsu. Al-Imam Shafi'i da Al-Imam Ahmad ibn Hanbal suka ce duk yaron da ya kai shekara 15 ko bai yi mafarki ba, to hukuncin balaga ya hau kan shi. Al-Imam Abu Hanifa da Al-Imam Malik rahimahumullah su kuma suka ce abinda yake wato legal age, ko shekarun balaga wanda hukunci zai hau kan mutum, shine shekara 17. Wannan shine mazhabar Imam Malik da Al-Imam Abu Hanifa. Da akwai mazhabar da take wato abun zan da ya faɗe ta ne kawai ba dan a dogara akan ta ba, ita ce mazhabar zahiriya. Wurin Dawud Zahiri shine mutum baya balaga sai ya mafarki. Dan haka a wurin Dawud Zahiri, mazhabar zahiriya, ko mutum zai shekara 40 in dai bai taɓa yin mafarki ba, to yana nan hukuncin balaga bai hau kan shi ba. To wannan na dai faɗa ne kamar yadda malamai suka ambato, suka ce wa qala Dawudu la yablughu bisinni man lam yahtalim walau balaga 40 sana, yace duk wanda bai mafarki ba shekarun shi ba za su ya balaga ba ko da yayi shekara 40. To abin da kenan shine waɗannan shekaru 17 sune abin da aka tabbatar a mazhabar Malikiya. A nan kasar mu ta Najeriya da akwai act da aka yi na child right, haƙoƙin yara. Wannan act da aka rubuta ma'ana kaman dokoki na haƙoƙin yara da kare kada a tozartar da yara ƙanana. Abinda haƙoƙin yake nunawa, yana nuni koda ba kai tsaye ƙarara ba, amma yana nuna cewa legal consent age, shekarun da za a ce mutum yana da hankali na shari'a da zai iya amsa laifi ko kuma zai iya yin abin da ya so a shari'a abin da yake nunawa shine shekara 18 wanda shine wanda yake ainihin karkashin doka irin ta Najeriya amma kamar yadda muka sani da akwai kotunan shari'ar musulunci wanda abin da ake la'akari da shi a shekaru na balaga shine shekara 17 kamar yadda al-Imam al-Qurtubi ya magana a cikin tafsirin shi na al-Qurtubi na al-Imam al-Qurtubi a al-Jami'u li Ahkam al-Qur'an cewa shekara 17 sune shekarun balaga a wurin imamuna al-Imam Malik. Daga cikin matsalolin da ya kamata mu duba akan wannan hadisi akan wannan aya, Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo abubuwan da suke nuna a ba maraya dukiyan shi sharuɗa biyu. Ya ce wa batal liyatama hatta idha balagun nikaha fa in anastum minhum rushdan, kaga abu biyu ne. Na farko kenan akwai balagun nikaha, akwai balaga. Na biyu kuma anastum minhum rushdan, da akwai ar-rushdu. Kenan abu guda biyu ake kulawa da shi kafin a dauki dukiyar maraya a bashi. Na farko ya balaga, na biyu kuma yayi hankali. Idan yana da hankali bai balaga ba, ba za a bashi dukiyar shi ba. Idan kuma ya balaga amma bai da hankali, shi ma ba za a bashi dukiyar shi ba. Da haka sai waɗannan sharuɗa guda biyu sun haɗu, sannan ake ɗaukan dukiyar maraya a bashi ya kasance ya balaga, sannan kuma ya kasance yana da hankali. Abin dai da ake nufi da balaga shi da hankali shine a jarraba mutum, a ga an bashi wani wata dukiya daga cikin dukiyar shi, a gwada a ce to ya juya mu gani idan namiji ne. Idan aka ga an bashi wani abu daga cikin dukiyar shi ya juya, bai albazzaranci ba, bai lalata ba, ya dawo da riba, an ga cewa ba wata matsala, to wannan ya nuna cewa bayan balaga ya samu rushdu. Ita kuma mace yadda ake gane rushdu ɗinta, idan har ta isa aure ɗin, ta samu ma'auri kuma ta yi aure, an ga ta iya kiyaye gidan mijinta, za ta iya girki, za ta iya kiyayewa, za ta iya duk abin da ya dace, aka ba ta shekara ɗaya a gidan miji, aka ga hankalinta, to nan wurin ya cancanta ta mallaki dukiyanta. Da haka kowanne da akwai ma'aunin da ake sanyawa a auna rushdin shi, namiji a bashi dukiya ya juya a gani, mace a aurar da ita, in an aurar da ita ta shekara ɗaya a gidan miji a ga babu complaint, tana da hankali, to sai a ce masha Allah, lalle ta yi hankali kuma ya isa a bata dukiyanta. Daga cikin matsalolin da malamai suka yi magana a kai game da wannan aya, inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum, idan kun natsu da wa'annan marayu to ku miƙa musu dukiyansu. Wannan sharadi ne na miƙa dukiya guda biyu kamar yadda ne magana, natsuwa da kuma balaga. To a nan wurin sai malamai suka ce to game da maganar rushdu, hankali, a ce yarinya ta yi hankali ko kuma yaro ya yi hankali, to ana da akwai wata matsala kenan a nan wurin kuma wanda zai shafi hukunce-hukunce banda hukuncin ba da dukiya. Ma'ana mun san ayat tana magana ne akan marayu, to amma kuma za mu iya samun wata fa'ida a matsala da wannan ayan. Shine idan yaro ya zai ya kulla ciniki, ina matsayin wannan cinikin? Tunda dai Allah ya nuna mana a wannan aya cewa ma'auni da ake miƙa wa yaro dukiya ya tasarrufi da kuɗin shi shine idan ya balaga ya yi hankali. To idan muka dawo wurin wanda ba maraya ba fa, a wani hali ne ya halatta wanda ba maraya ba yaro ƙarami ya cinikayya? Abin da yake idan yaro ƙarami mara hankali ya je sai abu, wannan ciniki mauƙofi ne har sai mahaifin nashi ya zartar da wannan cinikin ko kuma ya ce a warware. idan yaro yayi hankali ko da bai balaga ba idan yayi ciniki aka ga cinikin da aka yi ba wai an yaudare shi bane ko kuma an abin nan an sanya mai kuɗi yayi yawa amma idan bai da hankalin shi ko bai balaga ba to wannan ciniki ya wanzu wato wannan yana da cikin fiqh na malaman mu inda zaka ga aya ta zo tana magana ne akan marayu amma kuma a ƙarƙashin ayan sun fahimci fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum cewa yaro idan rashidi ne yana da daman ya tasarrufi akan dukiyar shi daga cikin matsalolin da malamai suke magana akan wannan ayan da akwai tambaya akan cewa to yanzu idan za a ba maraya dukiyar shi dole ne sai an kafa shaidu dole ne sai an kafa shaidu kamar yadda Malam Abubakar Muhammad Gumi ya faɗa cewa a game da wannan aya fadfa'u ilayhim amwalahum wa la ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru wa man kana ganiyan falyastati wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf fa idza dafa'tum ilayhim amwalahum fa ashhidu alayhim malam yace fa ashhidu mustahabbi ne to daga cikin malamai Ibn Athiyya yake cewa wannan ya sha bamban tsakanin zamani da zamani a zamanin farko akwai amana mutum zai dauki dukiyar maraya ya lissafi ya bashi kudin shi daidai yace amma a zamanin mu to in mutum zai ba maraya kudin shi sai ya kafa shaida domin rashin kafa shaidan zai iya haifar da fitintunu daga baya a shiga kotu a yi ta rigima a rasa yaya za a yi aurewar wannan matsala daga cikin matsalolin da malamai suka tattauna a ƙarƙashin wannan ayan idan maraya aka gwada shi bayan an gwada shi sai aka ga cewa yayi hankali za a iya ba shi dukiya sai aka ba shi dukiyar bayan an ba shi dukiyar ashe likimau yayi ana daukan dukiyar aka ba shi kawai sai ya fara barna to anan malamai suka ce ya halatta a dawo a ƙara karɓa wannan dukiya a dawo a karɓe ta tunda an gano ashe maɓannaci ne wannan matsala ce take da muhimmanci sosai musamman a zamanin mu na yanzu shekarun nan da ake magana na balaga da hankali da al-Imam Malik yace shekara 17 to yanzu ka fada min dan shekara 17 da mahaifin shi ya rasu ya bar shi ya bar me naira miliyan 100 yana da shekara 17 hala wannan shekaran zai gama secondary school yanzu yaran mu da suka gama secondary school dan shekara 17 zuwa 18 idan ka dauki yaro 17 years 18 years ka dauki naira miliyan 100 ka bashi me yake tsammanin zai faru kai ma ka san akwai matsala babba a zamanin da zaka ji mun karanta a cikin sira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tun yana karami baffan shi ya dauke shi ya tafiya da shi kasuwanci kasar Sham har so biyu yana tafiya da shi na'am yayi tafiya da shi na farko yana karami kafin annabci tafiya na biyu shi kuma ya je yi wa Khadija radiyallahu anha kasuwanci tafiya biyu kenan annabi ya zuwa kasar Sham saboda haka zaka gani a zamanin farko yara kanana iyayensu masu fatauci suna dora su akan fataucin nan tun suna shekara 10 yaro kafin ya kai shekara 17 yayi hankali idan dan kasuwa ne zaka ga a zamanin da mahaifi idan rana ta yi karfe in azahar ta yi uwar yaro za ta dora wa yaro abinci ta ce ya je ya kai wa baban shi kasuwa yaron nan zai je da abinci kasuwa ya je ya aje a shagon baban shi mahaifin ya ci abincin da abokanan shi kuma yaron ya zauna ya ga yadda ake kasuwanci uban ya ce je ya karbo canji a wurin wani kai wa wani canji je wurin wani ka ce kudin nan da ya ce zai bayar tun shekaran jiya yau kwana biyu bai bayar ba kaza da kaza sai ka ga yaro ya fara sanin au ashe ga yadda ake juya kudi za ka ga wani yaron tun safe zai tafi kasuwa da baban shi a da da yamma zai tafi makarantar allo la'asar na yi baban zai ce kwashe kwanuka ka koma gida ka tafi makarantar allo to sai yaro ya kasance ya fara bude ido game da kasuwanci amma a yanzu ba maganan yaro ya dau abinci ya kai wa baban shi kasuwa to ai yaron baya nan da safe ya tafi boko tun safe sai karfe 1 ko 2 zai dawo da yamma ya tafi islamiya don haka ba maganan ya kai abinci kasuwa waɗansu iyayen aikin ofis suke, kaga ba maganan a kai abinci ofis. Waɗansu iyayen ma ko da ƴaƴan ba sa nan, ba za su so ƴaƴan nasu su kai musu abinci kasuwa ba ko ofis ɗin. Saboda wani a kasuwan idan ya zauna, haka zai zauna ya ta maganganun banza da abokanai, ya ta yin baƙi mata a kasuwan, ba zai so ɗanshi ya gani ba. Wani a ofis ɗin, irin abin da suke a ofis ɗin na ɓarna, ba zai so ɗanshi ya zo ya gani ba. Saboda haka tarbiyyar ta lalace, ta riga ta canza, mun canza al'amura gaba ɗaya na rayuwarmu. Shi yasa a da sai kaga an ce yaro ya kai shekara 7 in yayi hankali duk dukiyar da uban shi ya bari a kwashe a bashi. Saboda da shi ake zuwa fataucin, da shi ake zuwa kasuwancin, da shi ake komai ya san me ake yi. Amma yanzu yaro zai gama university a shekara, yana dan shekara 22 misali, wanda ya samu gatan karatu zai iya gama university shekara 21 ko 22. Ya gama university, ya je ya yi NYSC, ya dawo shekaran shi 23 misali. Kana tsammani a yanzu yaron da ya gama jami'a ya yi NYSC yana da shekara 23, idan mahaifin shi ya bar mai dukiya ka bashi, kana tsammanin zai kiyaye? Eh to, za a samu masu hankalin da za su kiyaye, amma yawanci barna za su yi. Da dama daga cikin su ka ɗauki yaro ɗan shekara 25, ka ɗauki naira miliyan 100 ka bashi, abu na farko ƙarshen ta sai ya je ya siyo motar naira miliyan 30. Duk ko inda wani abu ya goge motar, tantance ma kuɗin gyaran shi daban ne. Kafin ka ce haka kuɗin sai sun lalace kwata-kwata, ba zai iya yin haƙuri ba, ya ce tunda yanzu na karɓi wannan kuɗin bari in yi haƙuri na ririta na fara juyawa na san zafin su. Yara yanzu idan ka ba yaro kuɗi, kafin ya maganan ya san zafin kuɗin, zai fara ɗanɗana daɗin kuɗin ne tukunna, don haka ba za su zauna ba. Maganar rushdi a wannan zamani namu al'amari ya canza sosai, sai an gwada, don haka yara ba a ba su dukiya, sai dai a ba su wani abu su juya. Idan suka juya aka ga hankalinsu, a ƙara sakan musu, su juya a ga hankalinsu, tafiya na tafiya har ta kai lokacin da za a sakan musu komai da komai, kuma a kafa shaidu akan cewa an sakan musu dukiyar tasu. Idan ba haka ba, to da akwai matsala. Duka waɗannan ainihin darussa ne masu faɗi, masu daraja, ainihin daga cikin a wannan aya mai girma daga suratul Nisa. Daga cikin abin da so ne tambihi a kai, da Allah ya ce wa man kana ganiyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. To nan ayat tana nufin cewa idan an bar ma dukiyar maraya kana da kuɗi, to karkaci ka kula ne da dukiyar shi kawai, ka bayar a juya a biya, kai ba ruwanka. Amma idan baka da shi, to sai ka zamo dan kwadagon maraya, sai ka zamo dan kwadagon maraya. Akwai hadisi da Abu Dawud ya rawaita a cikin sunan daga Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi anna rajulan ata an-nabi, wani mutum ya zo wurin Annabi sallallahu alaihi wa sallam, fa qala, yace inni faqirun laysa li shay'un. Wannan sahabi ya ce wa Annabi, ni faqiri ne ban da komai, wali yatimun, ina da maraya karkashin na da nake kula da dukiyan shi. Qala fa qala, sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa wannan, kul min mali yatimika ghayra musrifin wala mubazirin wala muta'assilin, yace ka ci daga dukiyan marayanka ba da barna ba, ba da almubazzaranci ba, ba kuma ka dinga gina kanka ba. Wannan shine doka da Annabi ya bayar game da ainihin a dukiyan maraya, wanda duk abin da ka ci a ciki to ba bashi bane, kana cin kwadagon da kake yi ne, domin ba ya halatta a baka dukiyan maraya. Idan an baka dukiyan maraya sannan kuma ka zo ka zauna a kai ka ce kuitaci kuitaci kuitaci, to za ta ƙare, dan zara bai barin dani. Abinda shari'a ta karantar shine idan aka baka dukiyan maraya, to abinda za ka yi shine ka dinga juya ne, abinda ake samu na alkhairi a ciki sai ku dinga amfana da kai da marayan gaba daya, duk ku amfana, Allah ya wa dukiyan albarka. Waɗannan darussa ne masu muhimmanci game da dukiyan maraya. Na so na dan tsawaita akan wannan aya domin mutane mu san cewa dukiyan maraya ainihin abun tsoro ne, har Allah ya ce wa ta'kuluna turasa aklan lamma kuna cin dukiyan mara kuna cin dukiyan gado cin da kuke tattarowa lammu ku tattaro gaba ɗaya ku haɗe ku cinye wannan mummunan ɗabi'a ce wacce Allah subhanahu wata'ala ya zarge ta a cikin alƙur'ani ya zama wajibi mutane su kiyaye maraya su kiyaye mai dukiya a juya dukiyar shi a bashi daman yayi karatu yayi ilimi a nuna mai yadda zai kula da dukiyar shi a tattara mai kayan shi a bashi kai kuma ka ga daukakan da Allah zai maka na wannan amana da karike Allah ya ba mu ikon rike amana mallan zai karanta mana aya ta gaba aya ta 7 lirijal nasibum mimma tarakal walidan
ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا
الحمد لله wannan aya malam ya mata shimfida yace wa fi ma ya ta'allaqu bil mirasi idza mata wa taraka al aulad dhukuran wa inasan to anan wurin Allah zai magana akan abin da ya shafi raban gado Allah subhanahu wa ta'ala yayi magana akan raban gado a wurare daban-daban cikin alqur'ani kamar aya da na karanta dazu wa ta'kuluna turasa akalan lamma da ayan cikin suratul baqara wa 'ala al warisi misal zalika da sauran ayoyi wurare daban-daban domin ayoyin raban gado ba kadai ayan yusikumullahu bane da walakum nisfu da wayastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala a kamar ayoyin da na bada misalan nan wa 'ala al warisi misal zalik da wa ta'kuluna turasa akalan lamma da wannan aya da take gaban mu wacce malam ya karanta lil rijali nasibum mimma tarakal walidani da ayar walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabuna da makamantan wa'annan ayoyi idan ka duba ayoyin raban gado a cikin alqur'ani za ka ga sun fa ayoyi 10 amma wa'annan ayoyi 3 na cikin suratul nisa'i sune suka raba gado ayoyin kuma da suka yi magana akan raban gado to idan ka hada da wa'annan 3 to sun fa aya 10 wanda suke magana kenan kan raban gado shi yasa in mutum zai magana akan raban gado ba zai takaitu bane kadai akan wa'annan ayoyi guda 3 dole sai ya koma baqara ya koma nisa'i ya koma duk ayar da ta yi magana akan raban gado cikin alqur'ani sai ya tattaro su gaba daya sannan ya kalle su yayi magana akan su gaba ki daya wannan tambihi ne wanda ya kamata mutane su kula da wannan sosai malam yace wannan wa fima ya ta'allaqu bil mirasi idza mata wa taraka al aulad dhukuran wa inasan Allah subhanahu wa ta'ala yace ar rijalu wa tu al aulad wal aqruba yaya da dangi shine ake nufi yaya da dangi al aulad wal aqruba yaya da dangi shine aka ce ar rijal kaga an yi amfani da kalmar ar rijal mazaje amma ai kaga ba a ce az-zukuru ba ai kaga kaman inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ne fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin kaga nan wurin rijalun ne rijal da aka ce ana nufin mutane kenan mata za su iya shigowa kaman yadda Allah subhanahu wa ta'ala yace yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah ka kalmar rijal tana zuwa cikin alqur'ani yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalun fihi rijalun lir rijal nasibun duka wannan rijal da yake zuwa cikin alqur'ani ana nufin mutane ba ana nufin mazaje ba az-zukur shine mazaje dan haka malam yace lirrijali anan wurin ma'anan shi al-aulad wal-aqruba ana nufin yaya da kuma dangi sune ar-rijal kaga yaya maza da mata sun shigo ciki al-aqruba dangi maza da mata sun shigo ciki Allah yace nasibun yaya da dangi suna da rabo hazzun suna da rabo min ma tarakal walidani wal-aqrabun suna da rabo daga cikin abinda iyaye suka bari da kuma abinda dangi suka bari al-mutawaffawna waɗanda suka rasu. Walin nisa'i hakan nan ma mata suna da nasibun, kaga nan wurin Allah su ma ya keɓe su domin surar tana magana akan masu rauni. Inda a ce an tsaya akan lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabuna, shikenan ya wadatar. Amma saboda kada wani ne shakka ya gafala da wuraren da rijali ya zo a cikin alqur'ani, fihi rijalun yuhibbuna an yatadhaharu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal, rijalun di ya manta da wannan ya dauki cewa rijalu anan maza ne kadai ke gado banda mata, sai Allah ya kawo walin nisa'i din domin a san cewa karara. Kaga wannan ba wuri bane na ijmali, ba wuri bane na dunkulewa. Idan aka dunkula magana a nan wurin, to al'adar Larabawa na cewa mata ba sa gado za ta taso, sai ya zamana a ce maza kadai aka ce za su yi gado. Amma sai Allah ya ce lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabuna, ya ce walin nisa'i mata ma suna da shi. In baka gane ba an fito fili an faɗa maka a musulunci mata na cin gado. Nasibun mimma tarakal walidani, su ma mata suna da rabo daga abin da iyaye suka bari, wal aqrabuna da dangi, mimma qalla minhu ko da kaɗan ne, ayi limhal wato wannan dukiya, au kasura ko da da yawa ne, ja'alahu Allah, Allah ya sanya wannan rabon gado nasiban rabo ne mafruban, wanda aka maqtu'an an riga an yanke, bi taslimihi ilayhim, cewa dole a basu, an riga an gama magana dole ne a basu. Wannan aya akwai abin la'akari sosai a game da wannan aya. Na farko kaga da Allah ya ce mimma qalla minhu aw kasura, Allah ya nuna cewa a raba gado, wannan raban gado da za a yi ko kaɗan ne ko da yawa ne, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a raba ko kaɗan ne ko da yawa ne. To kaga nan wurin waɗanda suke yin kuskure su zo su ce ai wannan abin da mamaci ya bari ba sai an raba ba, kowa ya ɗiba tunda babu yawa, wannan ba daidai ba ne. Ko kuma a ce ai wannan ba komai ba ne, ai takarman shi ne wannan, ai agogon shi ne da hulan shi, wannan babu komai, ai abin da ya bari suna da yawa, wannan mai so kawai ya ɗauka, kuskure ne, ba wani zancen mai so ya ɗauka. Idan mutum ya rasu dole a tattara komai nashi daidai da biro wannan da yake rubutu da shi, a tattara birukan shi daidai da pencil a haɗa da kilina a haɗa, ina da shafina a haɗa, da komai da komai a tattaro, zobe a haɗa, komai nashi a tattara, broshin shi ma na wanke baki duk a tattara. Idan aka tattara su a yi musu farashi, idan akwai wanda zai ɗauke su a matsayin raban shi ya ɗauka, idan siyarwa za a yi a raba kuɗin a yi, idan kuma magadan za su tattaru gaba ɗaya su yi ittifaƙi a kan cewa sun yi tanazuli a kan wannan abu da mahaifinsu ya bari a bayar sadaka, to su rubuta duka mun yafe a bayar sadaka. Idan kuma aka ce a bayar sadaka, kada wani cikin magadan ya dawo ya ce to shi a bashi sadakan, ya yi amai ya lashe kenan, ko kuma a bashi shi akwai wanda yake so ya ba. A'a, mutane su kula ƙananan abubuwa da ake bari na raban gado shi ke haifar da gaba tsakanin magada. Daga baya wani ya zo yana cewa aini da aka raban gadon babanmu ban ma san yaya aka yi da kaza da kaza ba, yayyan ce ai lokacin ai mun yi cewa kawai a bayar ne, ya ce to shi bai sani ba, komai a rubuta shi. Allah ya ce mimma qalla minhu aw kasura, ko kaɗan ne ko da yawa ne. Daga cikin kuskuren da muke a babin raban gado muke sabawa wannan aya shine Allah subhanahu wa ta'ala ya mana magana a babin raban gado akan cewa mu raba komai qalla minhu aw kasura, amma sai a zo babin raban gado sai kaga an ce da akwai wani gida wanda yake wannan gidan na gandu ne, shi wannan gidan a bar shi kawai. To daga lokacin da aka ce an bar wannan gidan, to zaka ga babu matsala a fourth generation. Me ake nufi da fourth generation? Ainihin ƴaƴan mamacin za a ga ba su da matsala. ƴaƴan mamacin sukan iya zama a gidan, kowa ya zauna lafiya lau. To daga lokacin da aka zo generation na biyu, jikokin mamacin, to daga nan za a fara samun saɓani. sai wannan yazo ya ce ai gidan da babanmu ya ci gado wurin baban shi ai ba araba ba sai wa'annan su ce kai kaga yaran kaza kaza ai mun yi cewa kowa ya zauna ne sai wannan ya ce shi san bai yadda ba da aka ce kowa ya zauna ai ɗan ɗakin suwane da ɗakin suwane su sun zauna a gidan mu kuma ɗan ɗakin babanmu ba wanda ya zauna mu ma muna da haƙƙin mu zauna sai sai tafiya can sai wani yaro cikin jikoki kawai sai ya zo ya samu ɗaki ɗaya ya ɓalla ƙofa ya shigo ya zauna ya ce shi ma da ai wannan gadon gidan na kakan shi ne shi ma yana da gado a kai ba a raba gado ba don haka jama'a ba daidai ba ne idan an yi rasuwa da Allah ya ce min ma ƙalla minhu aw kathura to a raba gadon nan min ma ƙalla minhu aw kathura ɗin yadda Allah ya ce to a yi ɗin wannan shi ne daidai kuma shi ne adalci na musulunci amma idan aka ji san rai ba a yi min ma ƙalla minhu aw kathura ba to za a dinga samun matsaloli nan gaba ni na ga irin waɗannan abubuwa da dama da akwai raban gadon da aka kawo min wanda ainihin gadon da zan raba ɗin wanda ya rasu ya bar waɗannan wannan gadon ya yi wurin shekara 100 da rasuwa jikokin ƴaƴan shi ne yanzu suke faɗa akan wannan raban gadon to ina amfanin haka inda a ce an bi tsarin Allah an ce tunda ya rasu kwana uku an karɓi gaisuwa a zo a raba dukiyar nan kowa ya san nashi da magana ta ƙare shikenan a zo a yi zumunci abinda waɗansu suke cewa idan an yi raban gado yana raba zumunci wannan ƙarya ne Allah zai ce a yi abu sannan ka ce wannan abin zai raba zumunci ba daidai ba ne a zo a raba gado idan aka raba gado idan gidan guda ɗaya ne kowa ya san ɗakin shi in ya samu ɗaki idan ƴan ɗakuna ɗaya ne za a tattara su a ce to an ba ku ɗaki ɗaya ƴan can ɗakin ga naku ɗakin ƴan can ɗakin a sani da kitchen da bayi da tsakar gida kuma na kowa ne kar wanda ya zo ya rusa wani abu a ciki ko ya gina wani abu a ciki a samu matsaya a kan haka idan gidajen suna da yawa kowa a bashi kowane ƴan ɗaki a tattara su a ba su wani gida daban daga cikin kurakuran da mutane suke wurin raban gado me a mamaci ya rasu ya bar gidaje 10 to sai a zo a ce a raba guda 9 guda ɗayan da ya rasu a ciki sai a ce to kowa ya zo ya yi haɗaka a ciki wannan kuskure ne tunda har Allah ya ba mamaci gidajen isassu to yadda za a yi shi ne gidan nan da ya rasu a ciki da sauran gidajen shi duk a yi musu ƙima a yi musu farashi sai ya zamana kowane gida an ba family an ba ƴan ɗaki ɗaya ne ba su da abokin faɗa a cikin gida amma yayin da waɗancan ka ba su gida waɗancan ka ba su kuma daga baya ka zo ka tara su a gida ɗaya ka ce wannan gidan gandu ne a nan baban su yarsu kowa yana nan ciki in aka yi wasa nan gaba sirrai ya ɓaci amma in aka yi tunda Allah ya rufe asiri gidan ba ɗaya ba ne to kai ga na ku ga naku ku ga naku ku yanzu wannan gidanku ne amma raban gadon ku bai kai ba za ku yi wasu waɗancan ciko sai a san ciko ne ya biyo amma babu wanda yake cikin gidan wani wannan tambihi ne nake yi saboda shekara da shekaru ina wannan aiki na raban gado na san halin da ake shiga ciki da matsalolin da ke biyo baya idan ba a bi dokar Allah ba ina roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon kiyayewa abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kurakuranmu Allah ya yafe mana mamatanmu Allah ya ji kansu wannan annoba ta coronavirus Allah ya yaye mana wassalamu alaikum wa rahmatullah